أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قارا جدد قدير مغ الله سبحانه وتعالى ديدا جموالا يني ميتارون البركة واتو yini na lahadi daren litinin wanda yau wata na rabiul thani yana da kwanaki 22 kenan ga watan hudu musulunci yau shekarar hijira 1445 daidai da 6 ga watan 11 miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mu mai tarun albarka maktabatu darul ilmi wanda ke wannan unguwa ta manawaci a nan fatar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin manhajul masail na babban malami Alhaji Sa'ad bin Sa'id mutumin Futattori jamhuriyar Mali wanda muke karanta shi wannan majalisi kuma a daidai wannan lokaci bamu gushi ba muna cikin mukaddima ta littafi wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin shi wannan littafi insha Allah zamu tashi farkon page na 6 a littafi malam a makon da ya gabata yana mana magana game da wa'ansu daga cikin malamai wanda suka zama sun ware kansu daga cikin jumhur na malamai na addini suna sukan malaman da suke kokarin kusanto da ma'anonin addini zuwa ga al'ummar musulmai ta hanyar abin da ake ce masa furu'a ko fiqhu to akwai wanda shi dan yarin jaye su hesa ho suka da ainihin abubuwa na rashin daidai ga malamai da suke kokarin bayyana wa al'umma addini cikin sauki ta hanyar karatar fiqh yasu dan wannan layi su dinga sukan wadancan malamai to malam iya magana kan sukan da ake wa malaman fiqh ba daidai bane addini domin suna kusanto da ma'anoni ne zuwa ga al'umma suna kusanto da ma'ana ta zo kusa ga al'umma in ka duba musamman littafin akadari da abin da ya kama da shi in kai zuci wajen karatu za a gane cewa hadisi ne da ayoyi ke fassarawa fassara su yake ba tare da ya kawo nassi ba domin ya saukakawa mai karatu ko wanda yake matakin ƙasa a karatu fahimtar addini cikin sauki to a galibiya malamin fiqh wannan hanya suka bi to wa'ansu kuma masu zurfafawa sai suna kokarin kawo suka ga malamin fiqh har shi ma ne ya kawo misalan waɗancan mutane wanda har sun kawo ansu ayoyi da Allah yake magana da Yahudu da Nasara kai tsaye su kuma waɗancan malamai sai suka juya fassara aya suka yi tarihi suke ganin kamar wai malamin fiqh yake rubuta wannan aya wannan kuma abu ne wanda bai dace ba a cikin tsari na koyarwar addini to farkon page ne shi da malam zai kawo misali na ayoyin da waɗancan mutane suka kawo wanda suke kokarin dangana su da waɗancan malamai wanda ko kusa ko alama kuma ayoyin ba akan suke magana ba ayoyin kai sai Allah iya magana kan Yahudu da Nasara ba cikin malaman musulunci Allah ke kawo wannan misali malai ce misul qawlihi ta'ala misalin fadin Allah ta'ala da yake cewa ya ahlul kitabi kun ji ma daga farkon ayar abinda Allah ya ce ahlul kitabi kuma ana nufin al-yahudu da nasara duk inda wannan kalma ta zuwa qur'ani malamai sun ce yahudu da nasara ake nufi indi qur'ani yace ahlul kitabi ya ko ya ahlul kitabi ko qul ya ahlul kitabi kai tsaye ana nufin al-yahudu da nasara an bayyana to sai Allah yace ya ahlul kitab ya ku ahlul kitabi kuma an ce musu ahlul kitabi ne domin su yahudawa an ba su littafin at-taura ta nan annabi Musa alaihi salam. Su kuma nasara an ba su littafin linjila ta hannun annabi Isa alaihi salam. Shi yasa suka zama ahlul kitabi kenan. Kowanne daga cikin su akwai littafin da Allah ya saukar a dasu domin ya zama to jagora wajen koya musu inda za su bauta wa Allah. Allah ya ce ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum ghayra al-haq. Ya ku ahlul kitabi kar ku wuce gona da iri. Hini al-gulubi kar ku zurfafa ku kawo abin da babu shi cikin addini ku makara. Domin gului iya nufin tajawuzatul hadd, wuce gona da hini gului. To Allah iya kiran ahlul kitabi kar su yi gului. Shi yasa suka yi gului cikin annabi Isa alaihi salam. So kai shi matsayin da Allah bai bashi ba, suke siffanta shi ma da Allah. Wannan gului ne. Ko a yanzu akwai wa'azu daga cikin mabiya suna yi wa malaman su gului, suna kai su matsayin da shari'a bata ba su ba, a dau wata suffa wanda kamar suffar annabi ce ko suffar Allah a jingina wani malami. To wannan gului ne, wannan wuce gona da iri. Kuma Allah tuni ya ja kunnen Yahudu da Nasara akan kada su kuskura su irin wannan, domin Allah baya so, Allah baya kawo. La tagalu fi dinikum, kada ku wuce gona da iri cikin al'amarin addininku. Ghayra al-haq, cikin abin da ba gaskiya bane. Wala tattabi'u ahwa al-qaumin, kada ku bi soyayyen zuciyar waɗancan mutane. Wanda qaddallu min qabl, tun da ma can sun bata dama. Kar ku bi son zuciyar batattun mutane. An fahimta? Wadallu wa adallu kathira, su waɗancan batattu Allah ya ce sun batar da mutane da yawa. Kuma wadallu an sawa'i sabil, kuma sun bace daga hanya madaidaici. Wannan aya kamar yadda malai kawo ta nan cikin misali, to bayan Yahudu da Nasara hatta mu ma a yau wannan aya tana aiki a kanmu. Kada mu wuce gona da iri cikin addini, kada mu jingina wa addini ko Allah abinda babu dalilinsa a nassi na Al-Qur'ani ko nassi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kada mu bi soyayyen zuciya, musamman na mutanen da suke masabbatattu ne. Duk inda son zuciya yake, to abu ne wanda Allah baya son sa. Hatta annabawa Allah ya ja hankalinsu game da son zuciya. Annabi Dawud alaihi salam Allah ya ce ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Sai Allah ya ce annabi Dawud kar ka bi soyayyen zuciya. Wa la ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi malaka min Allah min waliy wala nasi. Hatta annabawa ma Allah bai bar su ba game da son zuciya. Yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Anas dan Malik, manzon Allah iya yawan addu'ar cewa Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil aqwali wal a'mali wal ahwa. Manzon Allah iya yawan wannan addu'a, ya Allah ina neman tsarin ka daga munkaratil aqwal, da maganganu ababan kiyama, da ayyuka ababan kyama. Sannan Allah ina roƙonka ka tsare ni game da bisa zuciya, saboda ka san zuciya kai sai iya batar da mutum. Yasa nan malai yace Allah ya kawo ayar wa adallu kathira, su waɗanda suke bin son zuciya sun batar da mutane da yawa. Kun ga wannan kai sai ayar tana magana ne kan al-yahudu da nasara, kamar yadda bayani ya gabata. Aya ta biyu ita ma magana take kan yahudu da nasara, inda Allah ta'ala yake cewa ya ahlul kitabi, ya ku ahlul kitabi al-yahudu da nasara, lima tasudduna an sabilillah, dan me kuke toshewa mutane hanyar bin Allah. Shi yasa duk wani abu da bai yahudi ko ba nasare zai yi akan a kawo wa addinin musulunci cikas, wallahi zai aikata shi koda kudin za su bari. Allah ya riga ya faɗa mana kan cewa su matsalar kuɗi a gurinsu ba matsala ba ce. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, dama cin suna ciyar da dukiyarsu don a toshe hanyar bin Allah. Kuma da yawa suna farautar wa'ansu daga cikin musulmai, musamman matasa. Yanzu irin illa da bai hude ya mana a harkar kwallon kafa, wallahi ba maki har a tashi duniya ba za mu raba wannan illar ba. Jiyajiyan nan aka yi wata bala'a wannan gari. Ni dai ina ji ko masallacin Idi ba zai dau mutane da suka tara wannan gobe. To 10,000 a kiyasi. Kuma wallahi wallahi wa ansu tun karfe ne suka je go. Ni na gani da ido. Ko ansu tun shabi. Ina sallar azhar, ina sallar asar. In ma za ka yi to ina jami'i. A matsayinka na musulmi da jami'i dole ne kai. Dole ne. A matsayinka na musulmi baligi, sallah cikin jami'i dole ne a kanka. Wannan kadai wannan illar wallahi sai min shekara da shekaru mu rama ta ba wallahi. Matasan manyan mutanen hadda dattawa ko an su ma hadda farin gashi akan shirme na banza da wofi la yusminu wala yaguni miju ba abinda wannan baldin zata kara ma wallahi ba abinda zata kara ma illa bace rai illa bata lokaci in ma karawa kai na wuri bisa ga Allah amma wani yinki abin da yake sama da awa uku yazo ya zauna iya jiran ba ga gunda yake cewa Allah ya ce annabi ya ce amma ba za ka kusa kunsa a wannan gunda wannan illar yahudi ce wallahi illa ce wanda kaga bai ce karkai sallah ba bai kulle masallaci ba amma ya ka abin da zai shagaltar da kai ya ka abin da zai yake ma tunani ya raba ka da addinin cikin sauki ga harkar wayoyin hannu yadda suka sa ɗaliban mu suka zama tosassun basira ɗalibin da zai haddace izu biyar a sati in dai ka bar shi da wannan wayar wallahi sai ya wata biyar haddace izu da yawa domin ta ebe mai lokaci ga fasaji tsakanin maza da mata duk ta haifar da su ga ɓata lokaci ga kallon haram ga ƙarya ga ƙazafi ga ɓata masu mutunci duk ba ma kula da irin wannan shari'a wanda yahuda ne suka soko yi cikin mu domin addinin mu sun san addinin tsafta ne addinin mutunci ne addinin girmamawa ne addinin tausayawa ne addinin kunya ne idan sun zo za su yaƙe mu kai tsaye mu yi rashin kunya mu daina girmama na gaba mu zagi masu mutunci ba za a karɓi su ba amma sai ka sako ta hanyar hannunka da hannunka ka siya da kuɗi mai tsada amma ta gaba ɗaya ta kore ma ɗabi'unka masu kyau na musulunci harkar bal da harkar waya kadai sun isa mu yi tunanin irin toshewar da Yahudawa suka mana game da addininmu wallahi to anan Allah ya ce ya ahlul kitabi limatusudduna an sabilillah ya ku ahlul kitabi dan me yasa kuke toshewa mutane hanyar bin Allah man amana ga wadanda suka yi imani tabuguna haiwaja kuna neman su karkace su kibin hanyar addinin daidai wa antum shuhada gashi ku kun shaida addinin musulunci addinin gaske ne kun sani sai Allah ya ce wa wallahu ghafirin amma ta'malun Allah bai zama wanda ya rabkana game da abin da kuke aikatawa ba mu shakka Allah ya san abin da kuke aikatawa kuma zai kama ku yi muku hisabi a gobar kiyama aya ta gaba ita ma malam ya kata misali na ahlul kitabi din Allah ta'ala yake cewa ya ahlul kitab ya kuma abota littafi lima takfuruna bi ayatillah dan me kuke kafir cewa ayoyin Allah ne dan me kun san aya daidai ce kun san manzon Allah gaske ne amma sai ku kibi sai ku karkace alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kuma da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace su ahlul kitabi din sun san manzon Allah a karance a cikin littattafansu kamar yadda suka san ƴaƴan da suka haifa a cikinsu domin irin bayanin da Allah ya yi a wancan littattafai na kama da yanayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi lokacin da abin da suka sani ya zai ke musu ya so kafirci sai Allah ya ce fala'anatullahi alal kafirin tsinuwa ta tabbata ga kafirai daga Allah subhanahu wataala to dan Allah ya ce dan me kuke kafircewa ayoyin Allah wallahu shahidun ala ma ta'malun Allah mai shaida ne kan dukkan abin da kuke aikatawa to malam ya kawo nan ayoyi guda uku duka dan buga misali da irin abin da Allah ta'ala yake faɗa game da waɗancan mutane a ahlul kitabi ayan farko cikin suratul maida aya mai namba ta 77 aya ta biyu suratul ali imran aya mai namba ta 99 aya ta uku ita ma Ali Imran mai namba ta 93 mala yace za'imina bi amalihim haza su wadancan malamai masu kawo suka game da malaman fiqh suna rayawa cewa annallaha yuridu bi ahli kitabi wai a fadar su ta san zuciya wai Allah iya nufin in yace ahli kitabi wai abin da yake a immatul kutubul fiqhiyya wai iya nufin malamai da suke rubuta littafin fiqh wai su Allah yake kaga wannan magana ce ta san zuciya in kun kula ai tun kafin a san za a yi malaman fiqh kai tun kafin ma Allah ya aiko da manzon Allah aka yi ahli kitabi ma to kaga ashe maganar su magana ce wanda ba ta da dalili an fahimta su ahli kitabi da ban qur'ani ya riga ya ba mu labarin su mutanen annabi Musa da mutanen annabi Isa alaihi salam amma su a'immatul fiqh sun zo ne bayan manzon Allah bayan sahabbai bayan tabi'ai bayan kaza bayan kaza kuma sun zo domin hikima ga nassin alqur'ani da nassin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun yi kuskure wani ayi adam za su yi kuskure wanda suka yi kuskure a nema musu yafiya ga Allah amma daidai su kuma a karba abi ayi musu addu'a wannan shine adalci a cikin shari'ar musulunci in mutum ba annabi bane ba mala'ika bane to iya kuskure hatta sahabbai suna kuskure a junansu an fahimta amma ma'aikin Allah da sahabbai su ne Allah ya tsare su daga kuskure gaba daya ma'aikin Allah da mala'iku kai afwan amma sahabbai zuwa kasa suna kuskure amma ka'ida cewa idan kuskurenka kadan ne cikin alkhairin ka to shari'a ba ta daga kai tuka wannan kuskuren yasa manzon Allah ya ce dukkan kuma masu kuskure ne mafi alkhairin mai kuskure shine masu tuba Imam Malik Allah ta'ala ya masa rahama wata ran ya ce ba tsayawa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin mu muna yin daidai muna yin kuskure sai wanda yake kwance a kabarin ne kawai bai faso wannan maganar Imam Malik Allah ta'ala ya masa rahama to wannan magana ba daidai bace in Allah ya ce ahlu kitabi ba malamai na fiqh yake nufi ba ahlu kitabi wadancan da qur'ani ya bayyana su Allah yake nufi fa bizalika fasaqu wa badda'u saboda haka su wadancan malamai da suka ware cikin jumlar malaman musulunci he suke fasikantar da malaman fiqh kuma suke bid'antar da su kai wa an su ma wa kafaru har ma suke kokarin kafirta su kullaman ya shagala fi ta'lim aw ta'lim tilkal kutub wanda ya shagalta da karatu ko koyi da irin wannan littafai addiniya na addini wato ina ganin waɗannan kaman yan qur'aniyun ne eh gaskiyar magana ce su ne yan qur'aniyun ne su ne wanda duk littafi duk darajar sa to su littafin ba shi daraja a gurin su hasali ma shirme ne tatsuniya ce alqur'ani kadai suka rike kawai duk littafin hadisi duk littafin fiqh ko su aikin banza ne da su da shafa labari su ne dai ne a gurin su kaga wannan halaka ce wannan halaka ce kuma ƙarya mutum yace yace zai yi musulunci bai aiki da hadisi wallahi ƙarya yake in dai musuluncin za ka yi wallahi yanzu misali Allah ya ce aqimu sala qur'ani sama da gutta balin da shi to amma a ina Allah ya ce kai sallar azhar raka'a hudu qur'ani a ina Allah ya ce kai sallar la'asr raka'a hudu qur'ani a ina Allah ya ce kai sallar maghrib raka'a uku qur'ani a ina Allah ya ce kai sallar isha'i raka'a hudu a ina Allah ya ce kai sallar asuba raka'a biyu a qur'ani ne babu wannan to kai da kace qur'ani kadai zaka bi ba ruwanka da hadisi to dan me kake sallar azhar raka'a hudu a ina ka samu dan me kake sallar la'asr raka'a hudu dan me kake maghrib raka'a hudu da wannan dalili hadisi ne suke wannan bayani qur'ani kawai cewa yi kuje ku yi aikin haji kuje ku yi aikin haji ya dan fado an su gura bai dai amma ina qur'ani yace ka kewaye dakin Allah saboda ka ga dawo ya ce kawai inna safa wal marwa min sha'irillah a ina ka samu kai sa ai tsakanin safa da marwa ya fada arfa a ina yace ka tsaya awoyin yini a cikin arfa ina yi ba kaga wannan halaka ce halaka ce ba yanda za a yi kace za ka yi musulunci ba kai aiki da hadisi wala gare kake ki kansa qur'ani akwai ayoyin da hadisi ne suke fassara su qur'ani ya ce game da azumin ramadan suma atimus ya ma ila lai in kun dau azumi ku yi haddare an bayyana a ina ka gano daga rana ta fada za ka sha ruwa ina ka gano wannan aikin manzon Allah a hadisi kaga fassarar manzon Allah a rana tana faduwa a sharwa hidayar daren da Qur'ani yake ni wa anzalna ilayka dhikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi kai ne zaka yi wa mutane bayanin abin da Allah ya saukar musu duk abin da manzon Allah ya fassara da Qur'ani shine fassara maka zama daidai domin shi Allah ya saukarwa kuma shi Allah ya ce yi wa mutane bayani an fahimta saboda ga suna nan masu wannan ra'ayin su wai Qur'ani ne kai Qur'ani zalla za su kuma ƙarya suke wallahi ƙarya suke koi dasisa ce ta hana mutane addinin gaskiya kawai manzon Allah fa Allah da kansa yace wa ma yaqi qaili la hawa in huwa illa wahayuha Qur'ani ne bude wannan ayar manzon Allah baya magana san zuciya duk abinda manzon Allah ya fada wahayi ne Allah ya masa kuma cikin maganganun sa yace ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a cewa ni Allah ya ban qur'ani da kwatankwacin wani alqur'ani a hari he malamai suka cito hadisan sa manzon Allah yake ne wannan shine magana ta jumhurin malamai masu magana da ilimi da hankali an bayyana amma wannan kwata-kwata ba ta magana game da malamai cin addinin musulunci sai malai ce sun kai wa asu masana ƙoran kafirta wanda ya shagaltu wajen ilimi na littafin fiqhu da kuma karantar da shi wa fi ba'dil mudun malai ce a wasu garuruwan ma tarahu ha fi turqat is dauko irin wannan littafai na fiqhu da hadisai is dinga wurkar da su akan titura fili fi turqat wa shawari da kan titina da hanyoyi su dinga watsa su ana takewa wal hufr wa su kuma sai a toda rani ma a ji abin da su kawo domin tsabar toshewar basira da kuma halaka wa adramu fil ba'd an-niran wa su kuma sai a kunna wuta a ji a kone su ma al mutahajjija wutar da aka tarije ta dama dan a kone irin wadannan su mu'lilina bi annaha tukhalifu al-milla al-muhammadiyya wai suna cewa irin wannan littafai wai sun saba wa irin addinin da Annabi Muhammad ya zo da shi an fahimta al-milla addin ake nufi suna nufin wai littafan fiqhu da na hadisi wai a fadar su wai sun saba da irin abin da manzon Allah ya zo da shi na addini wa tushbihu al-asnam al-mudilla kuma suna kwatanta wannan littafai da malaman littafan wai da gumaka masu batarwa hatta tara al-yawm ba'd at-talaba malaji har yau za ka ga wa'ansu daga cikin dalibai li ajli aqawilihim as-saqifa domin irin wancan maganganu na wadancan miyagun mutane magana mara nauyi mara kima ita ce as-saqifa din yanfiruna har wa'ansu daga cikin dalibai na addini suna kokarin gujewa wai hajjaruna tilkalo wai hajjaruna al-kutub suna kokarin kaurecewa wadancan littafai allati minha ta'allamuhum wanda su aka koyi da su addini wa shirzima al-mutashaddiqa su wadancan jama'a wanda suka ware kansu suka hawo hanyar bata su ne suke kawo suka da kuma kawo kushe da littafai da suke zuwa domin koyar da al'umma addini a cikin wannan littafai da suke suka akwai koyar da sallah ko babu ai za mu ga cikin littafin ga tarin yanzu ai za ku je ne dauko koyar da sallah tun daga kaza da kaza da kaza da kaza wa siyam akwai koyar da azumi cikin su wa zakatu wal hajj akwai koyar da zakayin da ake bayarwa akwai kuma koyar da aikin hajji yanda ake yi wa sa'il fudul adyan da ayan da sauran kuma farallai na aini shi ini shine fardu aini kenan abinda ya zama wajibi akan ka musulmi ka koya ka iya wal mu'amalat hasali wadannan tafai sun zo ma da ilimin mu'amala yanda zaka zauna da matarka yanda zaka zauna da iyayenka yanda zaka zauna da makotanka yanda zaka zauna da malamanka yanda zaka zauna da kaza da kaza da kaza yanda zaka yi ciniki ana yanda zaka bada bashi ana yanda zaka ri bashi ana yini mu'amala to duk sun zo da wannan ilimin misrul aqdari sai ya ce misalin kamar littafin aqdari ya zo da irin wannan bayanan gaba ɗaya cikin sa wal muqaddimatul iziya da littafin iziya war risala alqairawaniya da littafin risala na malam alqairawani wa ghairiha da waɗansu waɗanda littafai minal kutubul fuqhiyya na littafan da aka rubuta su domin tsari irin na fiqh wa asa'u zann bi mu'allifiha su waɗancan mutane suna kawo suka da mummunan zato da wanda suka yi kokarin wallafa waɗannan littafai wa fanatu jami'iha kuma suna kokarin su wargaza irin tsari na gamayya da aka yi wajen tsara da gina irin wadannan littafai. Malik ya ce wa fa azamna to irin su shi malam da sauran malamai wanda za su fito da irin wannan dasisa a fili sai yake cewa sai muka yi azama ma hakullaniya ba'ada taraddudin bayan kaiwa da kawowa da bincike wa ijam da kokarin maida martani zuwa ga wadannan miyagun mutane wata ka hakurin wa ikidami da kuma meka kai gaba daya da kuma kuntumbala wajen shiga da bata irin wadancin aqida ta wadancin miyagun mutane limafi na min za'fi amma yace duk da cewa mu masu rauni ne wa qusurin muna da gazawa wannan kuma tawadhu ne irin na malamai wa ajizin muna da gajiyawa wa quturin muna da kasawa bamu kai ba amma duk da haka an na jama'a shahana wajiza nayi kokarin tattara wani sharhi takeicecce li muktasari li aqdari ga littafi na littafin aqdari na malam Abdurrahman al-Aqdari ya waro ne masail da yawa wajen sharhi da yayi musu an fahimta ajzala al-jawadul ula sababu muna kwadayin Allah mai bada baiwa madaukaki ya ba mu sakamako game da wannan aiki bi adadi qalil min dalaila wa furu'i masail yace bi adadin qalil bisa wannan dan aiki dan kadan da muka yi to muna neman Allah ya ba mu kuma sakamako mai yawa min dalaila wa furu'i shin irin abin da muka wani dalilai da kuma yi wa mutane bayani na bangarori na addini wa masail da masail naqalana amma qala huwa katabahu fi mislil ulama mun naqalto mu ma da irin abin da gamayya ta malamai ta rubuta kuma ta kawo su mislil ulama al-awfiya irin abin da malamai masu cikawa masu koshishin ilimi suka kawo wama taqarraruhu fi nadairiha al-muhaddithun da kuma irin abin da malaman hadisi wanda suke tafiya kafada da kafada da balon biki suka kawo wa al wa wal fuqaha ko da ko malamai na fiqhu al umana amintattu wa nubayyin bihi muna kokarin bayani cikin wannan littafi annal kutubul fiqhiyya cewa littafai da aka rubuta su na koyon addini laysat illa shuruhan wa tafasir li ahkamil kitabi wa sunna an gane ko yace duk littafin da aka rubuta a gun malamai amintattu wanda aka tsara shi a layin koyon fiqhun addini to yake cewa littafin da suke fassara hukunce-hukuncen alqur'ani da sunna wa ijma' al-ulama da kuma ijma'i na malamai asallahu muna sa rai wa Allah an yurja bihi al-idmi inan ila nufusil muta'allimin al-bawasi yace muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da wannan littafai ya sanya musu nutsuwa a zukata na dalibai masu koyon addini waye ba asabihi sakina wa thabat ila qulubil muallimin al-afadil kuma Allah ta'ala ya sanya nutsuwa ya bada lada a zukata na malamai kuma wanda suke kokarin koyar da wannan littafai na addini masu falala an gane ko wa yuzawwid bihi al-muzin kuma Allah ta'ala ya kokarin gujiri kan masu cutarwa masu kokarin kawo suka alwaqina fi amal al-fuqaha masu kokarin zama domin cin mutuncin malamai na addini al-abriya wanda suke kubutattu ne an gane ko al-abriya il-kalima wanda tuni dama kalma ta riga ta tsarkake su wayuskita bihi shiqata al-mutahajjimin ko yiqo al-mutaqahimin Allah ta'ala ya kokarin rufe bakunan masu kawo suka al-jahala wanda suke aiki da jahilci irahata liqulubil mukhlisin al-khaira kuma Allah ta'ala ya kawo nutsuwa da hutun zuciya game da zukata masu yin aiki dan Allah kuma zababbun mutane an fahimta malaki cewa wasammaitahu halul masail shi littafin malam ya samu suna halul masail ma'ana warwarar mas'aloli ya warware mas'aloli fi sharhi muktasar al-aqdari sharhi da yawa littafin muktasar al-aqdari biddala'il amma duk abin da ya kawo kai dalili rajiyan min al-maula ina kwadayi daga Allah subhanahu wata'ala jalla sha'anuhu wanda Allah ya girmama sha'anin sa wa azza sultanu kuma mulkin Allah ya buwaya an yaj'ala al-intifa'a bihi wa amsalihi ya sanya amfani da wannan littafi kuma da makamantan sa al-intifa'a al-amim amfanuwa na gaba daya wa yaj'alu sa'ya jami'ahu al-dha'if kuma Allah ya sanya aikin da mai tattara wannan littafi duk da raunin sa Allah ya sanya wannan aiki zama sa'ayin mashkura aiki ne wanda Allah ya karba kuma ya godiya ka khalisan liwajhi ta'ala al-karim kuma aikin an yi domin Allah shi kadai ana neman yardar sa da kuma taimakon sa innahu waliyut tawfiq Allah shine majibinci na daci ma'ana Allah ta'ala shine wali mai jibinta duk abin da yake daidai ne wal hadi Allah ta'ala shine mai shiryarwa bimannihi da baiwarsa shi Allah din ila sawa'i tariq zuwa ga hanya madidiciya al abdul faqir shi mai littafin yace shine bawon Allah mabukaci amma bukatarsa zuwa ila Allah al ghani zuwa ga Allah mawadaci shine sunansa Alhaji Sa'ad bin Umar bin Sa'id Jailanuri al-Foti mudir al-madrasa wanda shi kusan shugaban wata makaranta ne a can kasar su ta Mali wanda a mutumin futa tora ne a kasar Mali a can jamhuriyar Mali kenan shugaban wata makaranta ce da ake ce mata al-Madrasatul Islamiyya Sabil al-Falah Madrasa al-Islamiyya Sabil al-Falah shi mutumin shi ne shugaban wannan makaranta bi madinati Saiko jamhuriyar Mali a garin Saiko a jamhuriyar Mali wazalika fi ashiyati al-ithnayn kuma ya rubuta littafin a yammacin litinin 28 ga watan Rabiul Awwal 28 ga watan Rabiul Awwal a shekara ta 1391 1391 wanda ya daidai da 24 ga watan Mayu 1971 a bayyana ina mun yan boko yanzu shekara nawa kenan 52 to da rubuta wannan littafi yau shekara 52 da rubutawa muna yi wa shi wannan malami addu'an Allah ta'ala ya saka mu da tsayi idan kuma ya riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ta'ala ya ji dan sa Allah ya gafarta masa wannan kuma shine mugaddima kun ga dama daga introduction ake fahimtar rubutun mai rubutu ina da wasa duk wanda ya ji gabatarwa daga satin da ya gabata zuwa yau to ya san abin da littafin zai kuma ya san manufar mai rubutun littafin kuma ya san irin me littafin ya kosa a cikin a fahimta ya zana makaranta muqaddima ka fahimce ta kusan fahimtar rabin littafin zaka iya fahimtar kusan abin da littafin ya kosa jumlatan kafin a zo kuma karanta ya tafsirin Allah ta'ala mun roƙon sai mana jagora Allah ya mana jagora a wannan aiki muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da tsayuwa akan daidai kuma zama akan daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon gane kuskure ko mu kauce masa muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da dukkan al'ummar musulmai da suke sauraron mu a kusa da nesa game da karanta wannan littafi mai albarka Allah ya ba mu ikon gyara kusakuren mu cikin wannan karatu Allah ya ba mu ikon tsayuwar mai duka kan abin da muke aikatawa na daidai a cikin addinin mu daidai wannan karatu ga rabbal alamin za mu yi cikin littafin kai tsaye sai malaka ta bismillahir rahmanir rahim sunan Allah Allah shine mai yawan rahama kuma Allah shine mai yawan ce a fahimta abinda bismillahir rahmanir rahim take ne ko bayani ya gabata tun mako da ya gabata bismillah wata mabudin albarka ce ana so duk abin da za ka yi a matsayin ka na musulmi ka bude shi da sunan Allah kullu amrin zibari lam yabda bi bismillah fa innahu abd dukkan wani aiki da ake neman albarkar sa a gurin Allah aka fara wannan aiki ba bismillah to wannan aiki bai yake cin albarka saboda ka ta cin abinci bismillah hatta fitowa daga gida bismillah hatta daukan wani abu bismillah duk abin da zaka fara da bismillah kana gayyato Allah ya sanya maka albarka ci kar bakin mu ya manta da yawan bismillah domin kana godiya da sunan Allah kuma da neman albarkar Allah subhanahu wataala. Sai mali yake cewa qala shaykhu rahimahullah, qala shaykhu rahimahullah, in yace shaykhu anan to iya nufin malik abdurrahman mai akadari, duk inda yace qala shaykhu to iya da fara zuwa ga shi littafi asalin wanda ya rubuta littafin mai akadari. Amma idda in yace qala shaykhu to shi yake ne a fahimta, ko shi ma da yace qala shaykhu malam Abdurrahman al-Aqdari yace ba'ad al-basmala, bayan yayi bismillah al-basmala hin bismillahir rahmanir rahim, kamar hawqala ne, kamar hayyala, kamar hasbala. Amma fahimta basmala ta kunshi cewa bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala nabiyir rahim, kuma iya salati da neman tsiran Allah zuwa ga annabin rahim shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi da alayarsa albarara masiyawan albarka. Sai ce awwal ma yajibu alal mukallaf tasyihu imani, awwal farko ma yajibu abin da ya zama wajibi. Akwai kalmar mustahabi da wajibi, ko to kalmar wajibi dole take ne abin da ya zama tilas dole akan mukallafi. Zamu ji waye mukallafi din mutum, mukallafi zai biya ni gaci nan yanzu. Wajibi kan mukallafi tasyihu imani, ya inganta imaninsa. Al-imani anan tauhidi yake ne, ya inganta tauhidinsa, ya inganta aqidarsa. Wajibi ne mutum mukallafi a matsayinsa na musulmi farko abinda zai fara yi ya inganta aqidarsa ta musulunci, ya san tauhidi, ya san duk abinda ake bukata game da shi na haƙƙin Allah, da abinda ya cancanci jingina wa Allah, da abinda ya kori jingina wa Allah shi, da abinda ya halatta jingina wa manzanni, da abinda bai halatta jingina wa manzanni ba, da babin addu'a, da babin sanin Allah, da babin sanin sakamako da zai faru bayan mutum ya mutu, da babin aikin alkhairi da aikin shari, da babin makoma a lahira wuta ko aljanna. Duk wannan ya kaga masail tauhidiyya, duk wannan wajibi ne musulmi ya tsantsance aqidarsa, ya rungumi addini, ya gaskata Allah a dukkan al'amuransa, ya amince da sabon da manzon Allah ya zo da shi gaba ɗaya yanzu. Wannan shine farkon abin da ya zama wajibi kan mukallafi. Sai ma da yake ce al-bayan, ƙarin bayani al-mukallafu, abinda ake nufi da mukallafi huwal baligul aqil, shine mutumin da ya kai shekarun balaga ko mutum mai hankali. Alladhi balagattu da'awtu din al-islam, wanda kuma ya tabbatin cewa Allah ya ce annabi ya ce. Wannan shine definition na mukallafi. Na farko al-baligh, domin shari'a ba ta korawa yaro takalifi a lokacin da za a buɗe ma fayil na rubuta ma lada da zunubi to ka kashe garin balaga. Amma daga ƙasa da balaganka duk abin da kai na alkhairi to mahaifinka yake tafiya wa su, duk abin ka da kai kuma na ba daidai ba malamai sun ce Allah ta'ala iya share shi ba a kan kowace da abin ta. Amma daga zararren da ka balaga to an buɗe ma littafi, duk abin da kai yo na alkhairi mala'ika zai rubuta ma addijinka, duk abin da kai na shari in baka tuwo Allah biya kai ma ba iyalin a rubuta addijinka. Amma idan ka fara kawo ne ran da ka balaga ran nan Allah zai sa mala'iku su bude ma kawo, duk abin da kai a dinga zira ma kai ka ci. Amma idan to ya ake gane balaga, shekarun balaga suna bambanta bisa nahiyoyin da ake rayuwar su, hatta shuke-shuke musamman ga manoma, duk shukar da aka fi mata gata take samun ruwa akai akai, ga taki, ga feshi, ga kaza ga kaza, sai a shuka ta tare da wanda ba ta samu wancan gatan ba, amma mai wannan gatan nan da nan sai ta kai abin da ake so. Ko ba ki ci magana? To haka balaga take a gun mutane,
yanzu wanda suke rayuwa a kasashen da babu wahala babu yunwa babu tashin hankali sai da yaro ne shekara 10 sai bari ya yi biyu kuma gaskiya bane yanzu kana kallon turawan da kola rabai gurjejen mutum sai ji bai karasa girin ne amma da sai ya kai shekara 50 sai ya wannan girman kaga ya bambanta da bi'a da society da yake rayuwa ko amma kasan da yayi ƴaƴan masu kuɗi da ƴaƴan talakawa girman su ne ba girman su ne ba ƴaƴan masu kuɗi da gansu kaman kajin proles na kajin gidan gona nan da nan za ka yaro shekara 13 sai ya yi amma dan ka kwaje ne sai ya tsara shekaru ya nan to wannan hanyar balaga ta danganta ga mata girman jikin dan adam a ina ya tashi shi yasa za ku ji hadisi iya cewa nana Aisha an daura mata aure tana shekara 7 ta tare gidan manzon Allah kasa da shekara 10 shekara 9 ko 11 to ba za ka taba hada su rayuwar su da irin rayuwar mata su larabawa suna da saurin girma da wuri kasassu tana da yawan albarka ga addu'ar annabawa ga ciyeciyen da suke jikin su nan da nan zai girma fiye da abin janna saboda haka idan a nan za ka ɗau shekara 18-19 yaro ya balaga to a awansu na yiwuwa shekara 14-15 ya balaga domin ƙashinsa ko jikinsa ya kai domin yanayin da ya samu kansa a ciki ba yanayin wahala ba a fahimta to ana gane balaga ta wannan layi layi na biyu kuma layi mafarki duk inda aka ce yau ga ɗan adam ya yi mafarki har ya yi inzali cikin mafarkinsa ya yi mafarkin abin da yake da alaƙa ce tsakanin ɗan namiji da ƴa mace har ya yi inzali ma'ana mani ya fita daga cikinsa to wannan hanya ce ta gane mutum ya fara a fahimta in ƴa mace ce fara al'adarta in ƴa mace ta fara al'adar haida to ta kai shekaru balaga in ƴa mace a wani gun ta fara fidda mama a kirjinta to alama ta tafi shekaru mara a fahimta duk wannan alamu ne wanda ya kamata ku dinga kula da yayin suna kaiwa wannan stage din to dan adam tsakaninsa da kai sai shawa sai nusarwa amma duk abin da yake na alkhairi rubuta masa aiki duk abin da yake na shiri ko rubuta masa aiki an fahimci da kyau ko saboda ka kula da ɗabi'un yara da shekarunsu da kuma irin abin da yake bayyana a jikinsu an fahimta ne yawan alamomi da wanda suke ɗan adam ya kai wannan shekaru din dole a sa ido sosai domin a nusar da ɗan adam ya mata shi cewa kai fa yanzu an fara rubuta ba duk abin da kake kai kokarin buɗe littafin ka da ayyukan alheri an fahimta wannan shine bali al'aqid a kullun shari'a tana magana da mai hankali duk wanda ba shi da hankali shari'a ba ta kulawa da shi yasa wannan hankalin wata jauhara ce mai tsada kar kai wasa da hankalinka kar kai kokarin kusar da hankalinka ta hanyar maye da kwaya shari'a za ta yi banza da kai wallahi za a mai da kai layin dabbobi shari'a kullum tana magana kan masu hankali al-baligul aqil wal al-baligul aqil to wannan hankali shari'a tana kulawa da shi domin iya ƙara ma tabiyi bai da dake wal baqi hankali ne yake ma jagora gane abu daidai ne abu daidai ba idan an karanta ma aya an karanta ma hadisi to hankalin ka ne zai ma jagora ka gane abin da aka faɗa ma daidai da kuma daidai ba a fahimci wannan sannan kuma alladhi balagatu da'watu din al-islam mutum baya zama mukallafi har sai ya ji da'awa ta musulunci yasa Allah ke cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'a rasulullah ba mu kasance za mu yi wa mutane azaba ba har sai mun turo musu da manzo sai ya zo ya musu da'awa su ki karba sannan sai Allah ya musu azaba in kun kula duk mutanen da aka halakar Qur'ani ya ba mu labari to ba haka kawai Allah ya halakar da su sai da aka turo musu da manzo yayi tai suka yi Allah ya ba su dama ya ba su dama su yi amfani da ita to daga baya sai Allah ya dauke su saboda kai ma sai da'awar musulunci ta je gurin ka kaji Allah ya ce annabi ya ce sannan ka zama mukallafi wanda nawaye da musulunci ya wakanka an fahimci wannan al-iman da ya ce tasyihu imani to me ake da imiki me ake nufi da imani al-iman ya ce huwa tasdiq bima ja'ana bihi nabiyina muhammad sallallahu alaihi wa sallama min indillahi ta'ala abinda ake nufi da al-iman shine at-tasdiqu gaskata ka gaskata bima jaa bihi bima jaa na bihi nabiyyu cikin abinda annabi mu yazo mana da shi ka gaskata dukkan abinda manzon Allah yazo da shi shine annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma yazo da wannan sako ne daga ila min indillahi ta'ala yazo da shi daga Allah ne dukkan abinda manzon Allah yazo ne da sako ne daga Allah shi ma ba ra'ayinsa bane ba manufarsa bace ba kuma kare wani manufarsa bace a duk abinda manzon Allah yazo da shi to daga Allah ne shi jakada ne dan sako ne Allah zai yi mai sako shi kuma ya bayyana wa sauran mutane amma yanzu wannan duk abin da kake cewa manzon Allah ya faɗa a Qur'ani ko hadisi sako ne daga yazo da shi ne daga ina daga Rabbul Izza subhanahu wa ta'ala qawaidul iman shi wannan imani malam ya ce iya da kaidoji iya da gambai akalla sai dai guda shida na farko ya ce akwai al-imanu billah akwai abin da yake cewa al-imanu billahi ta'ala a cikin rukunin imani wanda shi ne gaba ta farko kai imani akwai Allah ba wasu akwai wanda suke cewa ba Allah ne to kar ka shiga wannan layi a cikin layi shakku yanzu Allah ba kuna ku goto da akwai shi ko babu shi akwai masu nature ce mai gudanar da abubuwa ko ai nature ai nature to Allah akwai shi al-hayyul qayyum al-wahidul qahhar huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim wannan shine Allah ba shi da farko ba shi da ƙarshe haka yake fil azal kuma har abada kullu shay'in halim illa wajh kullu man alaiha fal wa yabqa wajh rabbika zul jalali wal ikram komai zai kare banda Allah subhanahu wa ta'ala kai jaddada wannan kai imani da wannan cikin zuciya sannan ka san Allah iya da iko akan kowa da komai kuma duk abin da yake faruwa karamin sa da babban sa ka sani baka sani ba da ina ne duk da sanin Allah yake ba abin da yake faruwa wai Allah ya sani wallahi ba duk abin da ga ya faru to kafin ya faru Allah ya sani kuma ya sa mai lokaci abu ko generality mutane ne ko ɗaiɗaikun mutane ne ko akan ka ko akan wani ka ko akan dukiyarka ko akan iyalinka ko a garin ku ko a ƙasar ku ko a duniya gaba ɗaya ba abin da zai faru ba sai hatta Allah ya ce bishiya ganyenta ba zai tsinke daga jikinta ya faɗo ƙasa ba sai Allah ya ce a cikin duhuwar jeji wanda ba ɗan adam ɗan adam ba bai isa je gun ba to ba bishiyar da ganyenta zai faɗo ƙasa ba sai Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya ce shi ne masanin duk abin da ke cikin ruwa da duk abin da yake kan tudu Allah ya sani ma din tafid ila al-umum generality take duk abin da ke cikin ruwa ko menene Allah ya sani shi yanzu akwai mai kimiyyar da zai ce ya san duk abin da ke cikin ruwa wallahi babu shi ba yi shi ba to amma Allah ya siffanta kansa ya alaw ma fil barri Allah ya san abin da suke rayuwa a kan tudu duka wal bahari da abin da suke rayuwa cikin ruwa Allah ya san Allah ya ce wa ma tasqutu min waraqa illa ya'lamuha ba wata ganyen bishiya da zata tsunko ta fado kasa Allah ya san ta illa ya'lamuha wala habatin fi sulmatil ardh ba wata kwaya ta amfani ta ciyawa da zata buya a karkashin kasa wala ratbin wala yabis ba wani busheshin o ba wani danye illa fi kitabin mubin ba ce Allah ya sa aure da cikin lafiya ko tayi da baka koyi ba me zaka yi Allah bai sani me zai fara a wannan dinin Allah bai sani ba wuce kwana da sani to abin da kake Allah ya sani iya kallon ka ka kuye din kai Allah ya sani ya alamu kha'inatil a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ido mai ha'incin kallon abin da Allah ya haramta Allah ya san wal kidal kuma abin da zuciya ta koye mai kyau ko na shari Allah ya sani yanzu ka haifi da ai kana da yaya misali yanzu aka kira wa danka kace kai na san abin da ke zuciyarka ka sani wallahi baka sani ba to Allah abin da ke zuciyarka wallahi ya sani me ka kudire akan wani mu'amalar ku da kuke da wani dan me kake yi dan Allah ne ko dan wani ko da fadi wallahi Allah ya sani kuma da wannan abin da ke zuciyarka ka Allah rabbi sai ya daga ki yasa duk abin da zaka yi dan wani kyautata niyyarka kyautata zuciyarka duk wata mu'amala duk wani shiri duk wata abota duk wani kaza da kaza to Allah ya san dan me zaka yi wannan alaka dan me zaka yi alaka idan dan shine akan gaskiya to zaka amfane ta a duniyar lafiya idan kuma akan ƙarya zaka yi Allah ya san da wani abin da ka koyar zuciyarka to da wannan koyayen abin zai hukunta ka lafiya yasa har abota ma kai ta dan Allah har neman aure kai shi dan Allah har mu'amala kai ta dan Allah har zuwa ko karatu kai shi dan Allah har zuwa ko duk abin da zaka yi dan Allah sai Allah ya baka sakamako mai kyau kaga abin tun a duniya kuma ga shi a lahira amma kar ka sanya wata munufa wanda ba mai kyau ba a cikin al'amarinka wallahi ba zan ga dai ba amma idan nan to wannan duk iya karkashin al-imanu billah al-imanu billah kai ilimi ka sani cewa akwai Allah kuma Allah da ke siffanta kansa mai azabtarwa ne ga miyagun bayinsa mujirmai kuma ya siffanta kansa mai rahama ne ga bayinsa masu ibadi yasa ya ce na biya ibadi anni ana al-ghafurur rahim kuma ya ce wa anna azali huwa al-azabul alim manzon Allah ka biya duniya ka biya bayina labari ni mai gafara ne mai jinni sannan ni kuma azaba ta mai tsanani ce akwai gidan rahama ga masu biyayyar da'a ga Allah akwai gidan azaba ga mujrima sabakan ka san wannan gida guda biyu suna a da ba su da wani ko fil janna ko wani ko fil sa'i kuma Allah iya da ikon ya kama ka a kowane lokaci ba sai ba ka da lafiya ba ba sai ba a garin ku ba ba sai ba ka da kuɗi ba ba sai ba ka da mulki a kowane lokaci Allah iya da ikon ya kama ka kuma Allah in ya so sai ya sako ma abin da kake ganin alkhairi ne sai ya halaka kai shi nawa akai ga Karuna ne ya nemi abin addu'a Annabi Musa ya roka mai Allah ya samu kudi kuri da zama halaka sa lokacin manzon Allah ma akwai wani sahabi shi ba da talauci ya mai yawa ya ce manzon Allah ya mai addu'a ba sai ina jin tsoron kar dukiya ta zo mata halaka da ni da kasa dukiya ta zo kuma ta halaka da shi nawa akai wasu mulki ya halaka da su wasu ilimi ma ga shi karatuwa wani karatu ya halakar da shi nawa kai duk mutumin da zai ce qur'ani kawai zai tsaya kansa ba ruwansa da hadisi ba ruwansa da maganar malai ya halaka shi to kaga wani ilimi ya halakar da shi wani dukiya ta halakar da shi wani talauci ya halakar da shi wani mace ta halakar da shi wani da ya halakar da shi wani kudi ya halakar da shi wani makoci ya halakar da shi wani aboki ya halakar da shi yasa duk abin da zaka kire miji ba kuma san nema aure da sunan Allah Allah ya fahimta da ni alheri ai kuwa ne kire mai Allah ba ne mai alheri ba ne mai albarka kasuwa zan Allah sa albarka cikin ta duk abin da zai karkamanta da bismillah sai Allah ya sa ma albarka ya taimake ka mukami zaka nema mulki zaka nema ne mai da sunan Allah in ka nema ta hanya mai kyau sai Allah ya ba ku mai dabawa ya kiyaye ma duk shirin da yake karkashin wa amma karka yadda da wayanka karka yadda da dabaranka karka yadda da iliminka wani hanya ce ta haraka an fahimta al-imanu billahi ta'ala na biyu wa bi mala'ikati akwai mala'iku halittun Allah ne wanda idanuwanmu ba sa iya ganin su haka Allah ya halicce su bai yadda mu gan su ba amma suna nan kuma kowane dan adam iya tare da mala'iku da Allah ya wanka su a kansa akwai wa'ansu wanda Qur'ani ya ba mu labarin sunayen su akwai kuma wanda Allah bai so mu san sunayen su ba amma wajibi ne ka yadda da su din kai imani ka yadda akwai halittar mala'iku kuma Allah ya halicce su daga haske kuma su duk mala'iku duk layi da suka bi ba mala'ikan da yake saba wa Allah dukkan su gaba daya domin Allah ya ce la ya'suna Allah ma amma duk mala'ika bai taba saban Allah ba duk inda yake dukkan su Allah ya halicce su masu ba'a masu biyayya a fahimta to kai imani akwai waɗannan bayin Allah masu karanci wal mala'ikatul kiram na uku wa bi kutubihi al muqaddasa kai imani Allah ya sauko da littafai masu tsarki daga sama akwai at-taura akwai injila akwai zabura akwai sufi ibrahim akwai alqur'ani wannan duk sauƙaƙƙun littafi ne daga Allah kai imani da su an fahimta sannan kuma kai dorin imani qur'ani kuma duk shine shugaban su shine jagoran su gaba daya an fahimta imani mai lamba ta hudu wa rusulihi al-ma'sumin wajibi kai imani akwai mala'ika akwai manzannin Allah wanda suke da tsaro da kariya daga Allah ya biyo manzanni kariya manzo baya saban Allah duk inda manzo yake shi dan baya zuwa kusa da shi Allah ya bashi kariya shi dan bai isa zuwa kusa da shi ba sannan saban Allah bai isa zuwa kusa da shi Allah ne ya samu sonan riga ta kariya da gare shi to kai imani akwai shi kuma akwai wanda Qur'ani ya ba mu labarin shi akwai 25 manzanni da Qur'ani ya faɗi su Qur'ani Allah ya faɗi su Qur'ani kai imani da su akwai wasu annabawa ma da Allah ya kawo da su Qur'ani da yau imani mai namba ta 5 wal imanu hukumu wal yawm al akhir kai imani akwai ranar alkiyama tana nan date of judgment ranar karshe ranar yake hukunci ranar sanin duniya ta amfane ka ko ba ta amfane ka a ranar zaka san rayuwarka ta duniya ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba ka ci riba ko ka bari to a ranar alkiyama ake gane wannan to kai imani wannan rana za ta babu shakka ba ku kunta inna sa'ata la'atiyatu la rayba fiha alkiyama za ta zo ba ku kwantoce ta a fahimta ran da Allah zai ware mutanen kirki daga mutanen banza wamtazu al-yawma ayyuha al-mujrimun za a ce mujrimi ku ware kanku da yau za a sa mala'iku su raka masu imani har aljanna Allah ya sa mu da cikin su za a sa mala'iku su kore mutanen munza wuta Allah ya sa ba mu cikin su to a ranar alkiyama irin wannan take faruwa akwai abubuwa da yawa a wannan yinin tashi da kabari tsayuwa tafiya gidan hisabi zubo da littafai daga sama a ainihin hisabi da jabada da littafai wasu a hannun dama wasu a hannun hagu na cin su hannun su take rijima a basu da maganar awon aiki a mizani da hawa sirani duk ranar alkiyama za ta faru Allah ya kai mu da imani gaba ta karshe ne wal imanu bil qadar khairihi wa sharri wajibi ne kai imani da kaddara a bayyana kaddara shine wani abu daga Allah ya yi sabi ka baktata ba shi ba tsammani na alkhairi ne ko aka san alkhairi ne dadi ne ko mara dadi to ka yadda kai me ka wuya daga Allah ne ka nemi taimako Allah ya ma jagoranci ka yadda da kaddara tana kan kowa ko me kyau ko aka san me Allah har rantsuwa sai ya jarraba mutane kullum ka dinga addu'a Allah ya baka ikon cin jarrabawa da dora maka amma jarrabawa akan musulmi imani dole ce an fahimta wannan guda shirin da ya kawo su ne rukunan imani amma kowanne ɗaya ya dauke ya buɗa shi a ciki wannan ya kawo su ne a dunkule wanda ko mun yi bayani gurgurdan kiko ina ganin za mu samu matsayi a nan insha Allah idan mako mai zuwa ya zo sai mu dora kan bayanan da ya karkashin wannan insha Allah abin da muka fara daidai Allah ta'ala ya ba mu nadarsa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kubinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kubuje mata da addu'a Allah ta'ala ya cika mu Allah ya cika mu haiku Allah ya cika mu Allah ya cika mu haiku Allah ya shirye da mu da zuriyar Allah ya dora mu a cikin madinici muna roƙon Allah ta'ala ka riga al'amarin biya Allah kar ka bar mu da dabaru Allah kar ka bar mu da wayo Allah kar ka bar mu da dabaru Allah kar ka bar mu da wayo Allah ta'ala muna roƙon ka sanya wannan karatu namu albarka Allah ka sa masa albarka Allah ka sa ya zama haske a gare mu a duniya da lahira Allah ka ba mu iko gyara kusantaron mu sanadiyar wannan karatu Allah ka ba mu iko zama akan daidai sanadiyar wannan karatu Allah ta'ala muna roƙon ka mara salafiyar mu ka ba su lafiya Allah to da suke fama da laruwa Allah ka ba su lafiya mun ci rayuwa da ake ciki Allah ka mana karshen sa Allah ka fidda mu ya rabbal alamin Allah ka sassauta mana wannan rayuwa Allah ta'ala ka sa mu lafiya mu gama lafiya wanda suka asasa wannan masallaci wannan maktaba Allah ya saka mai alkhairi Allah ya kara masa buɗe cikin harkokin sa Allah ka bashi tsaro da mu gaba daya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi duk wanda ya zo wannan gudu mun sauraron wannan karatu Allah ka mai da kowa gida lafiya dukkan abin da muke bi da muke nema abin Allah Allah ya ba mu shi Allah ka yi ga cikin al'amuran mu Allah ka ga cikin al'amuran mu ya rabbal alamin Allah muna roƙon ka matafiyar mu ka dama da su lafiya Allah ta'ala wanda suke niyya kuma Allah ka su lafiya Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.